الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأمة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود قد يقع الله سبحانه وتعالى ميكو ميكو مي ليساك هذا من أولا يمسي لا litinin a 14 ga watan Jumadal Akhira a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 14 dai ga watan 4 a shekara ta 2014 a shekarar lissafin miladiya. Ci gaba da karatunmu na littafin Tajridut Tauhid al-Mufid na Malam Ahmad bin Ali al-Muqrizi. Makon da ya gabata mun ji labarin wannan bawan Allah, tarihinsa a dunkule, shi Malam Muqrizi kenan, da rayuwarsa da neman iliminsa da kuma wasu abubuwa da suke da alaka da abubuwan da ya baiwa muhimmanci a rayuwarsa, musamman a bangaren tarihi. Mun ji irin littafan da ya rubuta da kuma yadda ya yi fice a wannan fage din, kasancewar fage ne da rubutu a cikinsa ba su da yawa masu wanda suka tsaya suka yi din. To yau abin da za mu tattauna shi ma daidai a cikin sharar fagen shiga karatun littafin ne. Don kwaɗayina shi ne ya zama kafin mu karanta littafin, insha Allahu abin da muke sa rai ya samu shi ne odar da aka bayar na littafin da kowa zai samu ta zo hannunmu kafin shigar mu gundarin littafin, insha Allah, saboda kada wani ya dan rasa wani abu da za a fara. Da haka yau ma abin da za mu karanta shi ne labarin shi littafin. Tunda mun ji labarin mai littafin, yau kuma za mu yi magana akan shi kansa littafin ne. Me a cikinsa, me ya kunsa, kuma ya sunan littafin, akan me yake magana. Shin littafin na wannan mawallafin ne, shi Malam Muqrizi, a wace shekara ya rubuta shi, daga ina ya sassamo wannan ilimi nasa a wannan littafi, sannan kuma da yaban da malamai suka yi wannan littafin, sai magana akan bugun da aka yi wa littafin, nau'in bugun da kuma wato rubutun hannu da aka samu gwargwadon wato hali, kamar yadda shi wannan bawan Allah da ya aiki akan littafi din ya ambata mana, wato Malam Ali ibn Muhammad al-Umran. To abin da ya ambata a nan shine at-ta'rifu bi kitabi Tajridut Tauhid al-Mufid, bada bayani takaitacce akan da kuma labari akan shi wannan littafi mai suna Tajridut Tauhid al-Mufid. Menene shi kuma me ya kunsa, shine ma'anar ta'rifi. Ta'rifi kamar introduction, ka gabatar da littafi, ka fadi me shi, me yake kuma magana akai. Nuktar farko da ya kawo shi shine tasmiyatul kitab, sanyawa littafin suna. Me ye sunan littafin ma asali? Wannan suna shi Malam Muqrizi ya sanyawa littafin. Malam Ali ibn Muhammad al-Umran yake cewa sammahu mu'allifuhu fi muqaddimati al-kitabi, shi marubucin wannan littafin da kansa a muqaddimar littafin ya sanya masa suna, inda yake cewa sammaituhu kitaba Tajridut Tauhid al-Mufid. Kaga ashe kenan wannan littafi me shi ne ya sanya masa wannan suna da kansa. Me fa'idar sanin wannan? Idan mutum yana hulɗa da abin da ake ce ma makhtutat, ai kun san abin da ake ce makhtutat ko makhtut shine manuscript? Yawwa, idan kana shiga museums da kuma littafai ko library na tarihi da daddu, za ku ga ai abin da ake ce ma abin nan littafai da aka buga kamar waɗannan wanda aka buga a matabaa ta zamani, ko kuma littafan da zaka same su a rubutun hannu ko su marubutan da kansu, ko kuma waɗanda ake ce manusahu copyist, waɗanda suke karɓa don kasuwanci su copy su ba wa mutane, to za ga rubutun hannu ne ko saboda dadewar zamani, wannan shi ake ce manuscript. Duk wanda zai aiki ko editing littafi ya san wannan. To galibi sai ka samu wani lokaci ana samun littafi gashi babba a shafin sa na farko sai a bashi wani suna amma in da za a shiga can ciki sai kaga shi mai shi ya bashi wani sunan daban wani lokaci wasu malaman sukan istihadi musamman wasu kuma ba malaman bane su irin wannan masu aikin copy din ne shi kawai ya duba haka yaga sunan mutumin malamin hadisi ne kawai sai ya samu wani suna sai ya sawa abin ya ce kila ababin kaza ne ana samun irin wannan da yawa sai daga bayan masu bincike sai su bincika su ce a'a shi dai mai littafin ga irin sunan da ya sa masa ana kuma samun wani lokacin da mai littafin bai faɗi sunan da ya ba wa littafin ba kawai haka zai maganarsa zai littafai irin nasu ibn taymiya za ga da yawa wani lokacin fatawa ce zai ba wani sai ya tazancensa ba tare da ya ce ga sunan littafin ba to dalibansa daga baya in za a buga littafin ko za su yada shi sai su yi ta tababa a tsakaninsu wani suna ne malamin ya bashi an bincika kuma ba a samu ba wani sai a ce a to tunda a gari kaza ya rubuta ko kuma mutanen gari ya aika wasiƙa sai a sa masa sunan mutanen wannan gari shikenan sai a ce risala iri ta kaza shikenan irin wannan ana samunsa to amma irin waɗannan malaman da suka rubuta sunan littafansu da kansu suka rage wa wato masu bincike a aiki da kuma wahala to gashi ya sama littafinsa suna da wannan suna da muka ji tajrid at-tauhid al-mufid yace hakaza fi nuskhatay alif wa ba a manuscript din da ya samu shi wannan da ya aiki da su shi wannan nusakh din ya sanya musu suna dan ya faɗi cewa guda hudu ya samu kuma ne wannan wannan yana daga cikin abinda in ka je ab jami'o'i in ana aiki irin wannan da zaka ji misali yanzu ka tafi Sokoto ka nemo littafan Sheikh Dan Fodio ko Malam Abdullahi Gwandu ka samu littafan su na rubutun hannu kana so kai aiki akai daga cikin abin da zai karawa aikin naka kima shine a ga adadin da kai amfani da shi na waɗannan nusakh wato manuscript din a ce kila ka je wani gari mai nisa ka samu wata da kyar sai ka ga littafin Sheikh Usmani ne fa wani a London zai samu shi wani a Germany saboda lokacin da tura suka zo sun kwashe sun tafi da wasu daga ciki to idan mutum ya yi irin wannan wahalar ya je wata ƙasa ma ya samu wannan shi kansa yana ƙarawa aikin nasa kima a ce lalle ba haka kawai ya zauna bai yi bincike ba to irin wannan shi wannan mutumin da ya wannan aikin ya samu irin wannan kofi har guda hudu to sai dama idan mutum ya samu wannan sai ya sa musu lambobi ko sunaye akwai alif da ba da jim da dal haka yasa su tunda guda hudu ne to shine nan sai yake cewa haka za fi nuskhatay alif wa ba a kofin da na sanya ma suna alif da kuma ɗayan wanda na sa ma suna ba haka sunan yake kitab tajrid at-tauhid al-mufid amma fi nuskhati jim amma a ɗayar ta ukun wanda na sanya ma suna jim fa biduni lafzati kitab to haka yake kawai sunan shine tajrid at-tauhid al-mufid babu lafazin kitab haka da wannan bincike ne ya jawo muka san wannan sai ce waqtasartu wa ko waqtasarat aghlabu masadir at-tarjamati ala tasmiyatihi bi tajrid at-tauhid mafi yawan littafan da suka yi bada labarin wannan bawan Allah sun takaita akan cewa sunan littafin shine tajrid at-tauhid babu ƙarin al-mufid din a jiki yace wala'alla zalika ala sabili al-ikhtisar kila kawai sun yi haka ne dan kokarin wato takaita sunan galibi dama ana irin wannan zaga suna mai yawa amma akan takaita shi saboda yawa yanzu sunan sahih al-bukhari da zaka tambaye mutane da yawa kawai za su yi maka sahih al-bukhari ko amma yana da sunan sa daban to haka littafai daban zaka ga suna da sunaye dogwaye sai kuma a takaita su kawai sai a rika cewa kaza kamar littafin tamhid ba sunansa kawai kenan ba shi ma yana da dogon suna amma ana ce masa at-tamhid na ibn abdul bar wannan haka suna nan da yawa a irin wannan to za ka ga wasu malaman la'alla yace sun faɗi tajrid at-tauhid ne kawai domin ikhtisari wato dan a takaita to sai ce mawdu'ul kitab shi wannan littafi akan me yake magana ne menene maganar da ake a cikin littafin akan me yake magana yace al-kitabu fi jumlatihi khasun fi tauhid al-uluhiyya dunkule a dunkule wannan littafi yana magana ne akan tauhidi tauhidin ma a babun uluhiyya ai muna ji ana cewa tauhidin uluhiyya dan fa'ida mun sani dai mun ji ila Allah mun ba kuma manta ba a cikin darasin arabin nan thalathatul usul da kuma darasin a'lamus sunnah al-mashhura la'alla mun yi taqarrubi zuwa ga wannan magana akan rarraba tauhidi zuwa kashi uku ko rarraba shi zuwa kashi biyu ina jin muku manta ba mun yi wannan yau da kuma dalilin da yasa malamai suka yi wannan kashe-kashe din me yasa za a ce tauhidin uluhiyya tauhidur rububiyya da kuma tauhidin al-asma'i was sifat duka mun tattauna wannan kuma da fadi la'alla dalibai ilimin sun koma za su ga abin da aka ambata a can babban dalili dai shine wannan taqsimi ne istilahi malamai ne suka yi shi saboda istiqra'i da suka yi sun bibiyi qur'ani baki ɗayan sa sun bibiyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su sai suka ga cewa duk magana akan tauhidi a qur'ani ko a hadisi to ba ta fita daga wannan nau'i uku kamar yadda a kowanne fage zaka samu malaman sa sun yi aiki sun ce abu kaza shine kaza din misali malaman nahwu sun ce a akwai abin da ake ce mali irabi ko li irabin nan da hukunce-hukuncen sa da alamomin sa sannan kuma a ce maka mubtada da'iman menene shi marfu'i ne haka khabar shi ma marfu'i ne waɗannan irin istilahat din duk malamai ne suke yin su da zaka tambayi mutum ina hadisi ko aya da ta nuna mana mubtada da wani khabar da kaza kaza ba za a samu ba amma hanya ce ta takaitawa dalibin ilimi dan ya ƙara fahimtar abu da fatan mun gane wani yau dan haka ba magana ce ta sai an samu dalili akan sa kurkuru daga Qur'ani Allah ya ce tauhidi ya kasu kashi uku abin nan a hadisi ma a samu tauhidi ya kasu kashi uku a'a wani istilahi ne na malamai kamar yadda ake yi a babin kamar yadda an bata mana mustalahul hadisi za a ce wannan hadisi sahihi ne wannan hadisi dha'ifi ne ba mu da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce hadisi na ga sahihi ga dha'ifi ko amma malamai suna aiki da shi don me saboda hanya ce ta tadririn ilimi ga mai neman ilimi ba magana ce da magana bid'a take shiga cikin ta ba dan ba ainihin taqsimin shine ta'abbudin ba mun gane wannan abu wasila ce ta ƙara bude da ilimi da sauƙaƙe shiga mai neman ilimi wannan dai maganganu akan wannan da yawa abin da yasa malamai har suka tafi ma suna mai da wannan martani saboda ana samun wasu ko a zamanin yanzu da wasu ƴan zamuna kaɗan da suka gabata suna sukan wannan kashe-kashe su ce ai wanda ya fito da wannan bid'a shine Ibn Taymiyyah ko a ce layin su Muhammad bin Abdul Wahhab su ne suka fito da wannan to akwai malamai da suka rubuce-rubuce a wannan ina jin na taɓa ambata muku rubutu da wani malamin mu yi akan wannan fage ban sani ba ko akwai wanda zai tuna mana sunansa littafi ne na musamman akan wannan mas'ala ta karkasa tauhidi ya sa masa suna alqaulul mufid fi ar-radd ala man ankara taqsim at-tauhid ai kun taba jin sunan la'alla yawa sunansa kenan wanda bai taba ji ba yanzu yanzu ko ya rubuta in mutum yana son magana akan me da martani akan masu sukan kasa tauhidi zuwa kashi uku ko kashi biyu ya samu wannan littafin zai masa fa'ida sunansa alqaulul mufid fi ar-radd ala man ankara taqsim at-tauhid kafonin mutumin Jordan ana ce masa as-saqaf yana cikin masu sukan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da goyen bayan bid'a din da tazo to yayi rubutu yake cewa wannan kasa tauhidin ma zuwa kashi uku yace wai nasaranci ne trinity ne to shine malamin ya rubuta masa martani yace kuma bibilin jami'a ne ya fito da shi to shine ya koma baya ya tattaro duk daga waɗanda suka fara amfani da irin wannan lafazi a cikin malamai tun ƙarni na hudu farkonsa musamman al-Imam at-Tabari a cikin tafsirin sa ya yi amfani da wannan lafazi al-uluhiyya da ar-rububiyya uruqul in ka zo littafin al-Ibana al-Kubra na Ibn Battah al-Ukburi Abu Muhammad ko Abu Abdullah Ubaidullah ibn Muhammad ibn Battah al-Ukburi sunansa ya rasu 387 shi ma yana da littafi al-Ibanatul Kubra a ciki yayi bayani ma kurukuru da wannan lafazin cewa abinda ake gina imani akan sa abubuwa uku ne imani da rububiyyar Allah imani da uluhiyyar Allah imani da tauhidin da sunayensa da siffofinsa wannan kuma kun ga shekara da sanawa ya rasu 387 tun kafin kakannin Ibn Taymiyyah ma a haife su dan haka waɗannan maganganu galibi mutane ba su karatu ba ko ba su bincike ba yakan dauki hankalinsu kuma a abin nan su asali dai mutum ya bi Qur'ani da Sunna kuma ya bi a hankali ya yi amfani da maganganun malamai zai ga wannan magana ba baƙuwa bace a musulunci, kuma duk abin da zaka karanta kamar irin abin da Ibn al-Qayyim yake faɗi ne wata rana da yake cewa kai shi Qur'anin ma kansa fa gaba daya in ka karanta shi gaba dayan Al-Qur'ani daga Fatiha zuwa min al-jinnati wan nasi ka kafin sa akan tauhidi yake magana duka ba komai yace banda tauhidi shine har ya kasa abun kashi shida. Ai mun sha magana akan wannan lallahu yace domin duk abin da zaka gani a cikin Qur'ani ko dai labari ne da Allah yake bayarwa akan shine ya halicci samai ya halicci kasa shine yake zubo da ruwa shine yake kaza yana bayanin ayyukan da yake aikatawa na kula da bayinsa ko wannan to ai shine ake ce ma rububiyya suna ne kawai aka sa ma wannan gefan sunan sa tauhidur rububiyya ko kuma ka samu cewa labari ne Allah ke bayarwa akan sunayensa musamman a ƙarshen ayoyi innahu alimun bi dhatis sudur wa huwa as-sami'ul alim innahu ala kulli shay'in qadir waɗannan abubuwan ai ga su nan da yawa a cikin alqur'ani to waɗannan sunaye ne da siffofi da Allah ya sa wa kansa sunayen ya siffanta kansa da waɗannan siffofi wannan shi ake cewa tauhidul asma'i was sifat ko kuma kaga magana a qur'ani magana ce da take Allah madauki yana magana ne akan cancantar Allah shi kadai ga abauta masa cewa kar abauta wa Allah la tattakhidhu ilahayn ithnaini innama huwa ilahun wahid da makamancin irin waɗannan ayoyi ga sunan da yawa a cikin alqur'ani barjak a duk waɗannan su kuma su ne mai tauhidin uluhiyya mun je ukun nan kun ga sun fito to sai ce ko kuma ya zama labari ne akan wasu al'ummomi da suka gabata da suka yi da'a ga manzannin da aka turo musu dangane da tauhidi suka yi da'a Allah ya bada labarin yan aljanna kun ga dai wannan shi ma labari ne akan sakamakon tauhidi don haka akan tauhidi ko kuma labari akan mutanen da Allah ya halaka sakamakon sun kafirce da tauhidi an aiko manzo ya zo musu su bauta wa Allah shi kadai suka ki sai Allah ya halaka su kun ga wannan shi ma labari ne akan me sakamakon tauhidi ko kuma ka samu cewa umarni ne ko hani ya ayyuhallazina amanu ku yi kaza ya ayyuhallazina amanu kar ku aikata kaza yace wannan kuma sune abinda ake cewa mukammilatut tauhid abubuwan da suke cika tauhidi su kammala shi don haka a dunkule duk qur'ani baya fita daga waɗannan abubuwa shida ashe yake nan qur'ani baki ɗayan sa tauhidi to irin wannan hanya ce malamai suke bi suka fito da wannan tauhidi a ce rububiyya uluhiyya da al asma'i was sifat Allah ƙara mana fahimta to mu je sai yake cewa الكتاب في جملته لتاف أن أدنقل خاص في توحيد الألوهية تأصيلا وتفريعا ودهضا لشبهات الضالين ونحوهم وأن لتافي أكن توحيد الألوهية تأصيلا وجن سامس أسلي دبيان جنشك إنسا وتفريعا دبيان رسنسا دكما دهضا وتولب جيوا ga shubuhati abdalin shubuhohi da karkatattu batattu suke amfani da su a wannan babi to ruguza su duk yana cikin wannan littafin kun ga ashe kenan littafin yayi mana ta'sili sannan ya gaya mana rassan abubuwan tauhidi sannan kuma ya maida martani akan shubuhohin da waɗanda suka karkace a babin tauhidi sukan yi amfani da su a wannan babi wani hawihim da makamantar su sannan sai ce kama tatarraqa fihi kamar yadda dai shi wannan malami a littafin nan nasa tatarraqa ya dan yi magana akan shi wannan shi ake mai tatarraqa wato ya shiga cikin abu kaza ya tattauna akan sa ya dan tabo kamar yadda muke faɗa da Hausa ko tatarraqa ila kaza shine ya tabo magana akan kaza yawa ya tabo magana ila mawdu'atin ukhra wasu wato matashiyar daban-daban mato wasu mawdu'an daban min ahammiha daga cikin waɗanda suka fi muhimmanci ba wai su kenan ba yace yayi magana akan qishru tauhidi walubabuhi ko qishru tauhidi walubabuhu wato bawan tauhidi da kuma madararsa can cikin sa in ka samu kwai ai yana da bawo yana kuma da ainihin cikin sa ko cikin shi ake ce malubab bawon kuma shine ake ce maqishir yawa ma'ana gundarin tauhidi asalin sa da kuma abin da yake gefe gefe a cikin tauhidi shine duk ya tattauna a cikin wannan magana ko a wannan littafi sannan yayi magana akan tauhidin rububiyya yayi magana akan ash-shirk fil umami shirka a cikin al'umma cewa nau'ani nau'i biyu ne duk ya kawo mana a cikin wannan littafi zamu zo mu ji sannan yayi magana akan ba'du anwa'i shirki wasu nau'o'i na wato shirka sannan ba'du khasa'isil uluhiyya wasu daga cikin siffofi ke bantattun al'amura na uluhiyyar Allah sai kuma aqsamun nasi fi ibadatillah yayi magana akan rabe-raben mutane da kashe-kashen su dangane da bautar Allah wasti'anatihi da neman taimakon sa yaya mutane suka karkasu a wannan babi sannan yayi magana akan aqsamun nas fil hikmati min al ibada kashe-kashen mutane dangane da hikimar da suke gani dangane da ibada wato hikimar da Allah madauki yasa bangaren ibada sannan kuma yayi magana akan qawaidul ibadati wato qa'idoji principles da aka gina wato ibada akan ta shine abin da ke nufi da qawaid to waɗannan abubuwan kenan sannan sai magana akan nisbatuhu lil muallif shi wannan littafin ta ina muka samu tabbacin cewa wai na makirizi ne wannan ma yana daga cikin ayyukan da masu yin editing sukan yi amfani kuma sukan yi aiki akai kuma yana da kyau sosai kamar yadda na ambata mana dazu akan samu kuskure wajen dangana wani littafi zuwa ga wani wani bai karanta can cikin littafin ba sai ce wannan littafin rubutun yayi kama da nawa ne saboda a bangon ko ya bata lokacin da kafin ai aiki akan sa to sai ya dauki sunan sai dangana littafin zuwa ga wani shi yasa amfanin mai littafi da kansa ya ambaci sunan littafin sa kenan a littafin ko kuma a wani littafin daban nasa sai rika cewa wannan mas'alar na tattauna ta a littafi na mai suna kaza kaga wannan maganar ta nuna mana a ce wancan littafin shi ma nasa ne to irin wannan duk malamai sukan bi su gano cewa littafi na wanda ya ambata ne sai ce alkitabu thabitun nisbati lil imami al-maqrizi wannan littafin a tabbatar sa zuwa ga ko dangana shi zuwa ga malam maqrizi to tabbataccen lamari ne wadalika bi umuri sai kawo dalilai daga cikin dalilan da suke nuna cewa wannan littafi nasa ne awwaluha na farko yace dhakarahu kathiru mimman tarjama lahu da yawa daga cikin waɗanda suka bada labarin wannan bawan Allah tarihin wannan malami maqrizi sun ambaci daga cikin littafansa fi thabti muallafatihi thabti ne ba thabat ba wannan ina abinda muke ce ma bibliography a ƙarshen littafi in ka rubuta ai kakan faɗi littafan da kai amfani da su ko kai amfani da references yawa da kai kaza da kada ko kaza da kaza da kaza to a cikin wannan ka'iman littafan da malamai da yawa da suka yi magana akan maqrizi sukan ce ka duba littafin sa kaza nayi amfani da shi ma wajen aiki na da ne akan kaza kaga wannan ai ya nuna cewa malamai da suka karanta littafin sun ga cewa littafin shi malam maqrizi wannan da yawa daga cikin malamai sun ambaci wannan yace misal musamman ibn tagri bardi kamar wannan bawan Allah da muke magana akan sa mai wannan suna ibn tagri bardi tilmizuhu kuma dalibin sa ne yace fi almanhal as-safi littafin sa mai suna almanhal as-safi a juz'i ne daya shafi na 419 haka nan as-sakhawi malam sakhawi yana cikin malaman da suka yi zamani da malam al-maqrizi mun yi magana nan a makon da ya gabata ko yau a littafin sa ad-dawi al-lami' shi ma ya ambaci wannan littafi cewa na wato malam maqrizi ne wa haji khalifa da malam haji khalifa mai kashfi dhunub shi ma ne mun magana akan sa ko makon da ya gabata wa isma'il basha haka nan malam isma'il basha a littafin sa hadiyatul arifin a shafi na a juz'i na 1 shafi na 127 duk sun faɗi cewa wannan bawan Allah shine mai wannan littafi dalili na biyu ma ja'a ala turrati nuskhatai alif wa jim a farkon kofi nace turra alifin bango a bangon wato kofi na alif da jim na manuscript din da yake nufi kenan wanda ya sa mu wannan suna an rubuta annahu min ta'lifil imam al-allamati al-alim al-allama taqiyuddin ahmad ibn ali al-maqrizi kaga an rubuta akan bangon littafin da rubutun wanda ya kofi littafin cewa na maqrizi ne kaga wannan shi ma hujja ce dalili ne na cewa na sai banda wannan mutsallake wannan abin da ya bayani na kasa yace wa salisuha na uku ma jaa fi akhir nuskati ba a ƙarshen kofin ba annal muallif cewa shi mai littafin qabala ha qadra al-juhd wa taqati yayi muqabala in ce muqabala shine ka sami wani kofi na littafi da wani kofin daban na wannan littafin sai ka dubi nan yayi daidai da nan nan yayi daidai da nan shi ake cewa muqabala galibi masu aikin editing littafai shine ta hakiki ake kima sa da larabci sukan yi wannan ka kan samu idan kana aiki akan littafi sai ka samu wani dalibi dan uwanka sai ya rike maka abinda kai koko fa ka rubuta sai ya rike maka kuma wato asalin da kake aiki akai shi wannan manuscript din sai ka rika karantowa kuna karantawa yana bi a tabbatar da cewa abinda kake karantowa akwai shi a can din wannan shi ake cewa muqabala ba abinda muka sani na muqabala shi munandara ba ko yace fa kana nasikhu naqalaha an nuskatin bi khatti al muallif sai gashi cewa shi wanda ya copy din ya ciro ne daga wani copy din daban wanda yake da hannun rubutu da rubutun hannun shi marubucin ne aka sami wannan au an far'in ko kuma daga wani reshe naqala an nuskatin al muallif wato wani malamin daban da ya copy daga wato copy da shi malamin ya rubuta da hannunsa dalili na biyar iqtibasul ulama min al kitab shi ma wannan dalili ne da malamai suke kafa hujja da shi malamai daban in suka zo rubutu sai su kofo wani abu daga cikin littafin su ce malam maqrizi ma saboda karfafa magana ta malam maqrizi a littafin sa mai suna tajridut tauhidul mufid ya ce kaza kaga wannan shi ma ai karfafawa ne shi wannan littafi na wannan bawon Allah to nan dai ina ga mana dan mu ga muhimmancin aiki irin waɗannan ko da dalibin ilimi zai je karatu misali zai dora akan digirin sa na farko zai masters da makamanci wannan in zai ai editing wani littafi to irin waɗannan abubuwan duk wajibi ne kuma dama ana koyar da su dai a jami'a in kana tsarin wannan postgraduate za a koya maka ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza in za ka yi aiki akan wani littafi to tarihin ta'alifin littafin wani lokaci malamin ya rubuta wannan littafi yace la'allana nastadillu ala tarihi ta'alifil kitab bi anna al mu'allifa qad naqala fi kitabihi hadha an adadin min kutub al allama ibn qayyim al jawziyya la'alla abinda zamu iya kafa hujja da shi mai amfani da shi akan wato nuna mana tarihin rubuta wannan littafi wannan lokaci aka rubuta shine shi mai rubutun littafin ya ciro wannan littafin nan nasa ya ciro da yawa daga cikin maganganun malam ibn qayyim a littattafan sa zai ce ibn qayyim ya ce kaza wani gun kuma bai ma faɗi sunan sa ba da yawa ma bai faɗa ba amma wanda suka san littafin ibn qayyim kamar yadda zamu zo kan mawariduhu zamu ji dai ƙarin bayani akan wannan wannan abun ya nuna mana tunda kuwa bawan Allah nan ya rubuta ne a littafin sa ya kofo abubuwa da yawa daga malam ibn qayyim ibn qayyim ya shehara su 751 ko to kaga wannan ya nuna ko ma yaushe ne dai a bayan rasuwar ibn qayyim mun gane wannan abu wannan yana daga cikin abin da akan yi amfani da shi a gano yaushe aka yi rubutu a ce bayan wannan lokaci ne kuma dama dai mun ji shekarun haihuwar sa yaushe ne 766 haka mu karanta makon da ya gabata duk da ke dai sauraro ake ba a riƙewa sosai ko amma alhamdulillah yace fa la'alla waqta tilaihi ala hadhihi alkutub yace la'alla lokacin da ya karanta waɗannan littafai shine ibana dukhulihi dimashq ibana larabci ne ma'anansa waqta ko hina yayin da shine ma'anan ibana yayin shigarsa dimashq lokacin da ya shiga garin damascus wata wallihi biha nazara waqfin fallasi alfalansi akwai wani waqafi mun san harkar waqafi ko menene waqafi muna ji ana waqafi meye waqafi lalle zamu san baba wata rinye mana lecture akan waqafi muna wannan alhamdulillah a masarautar dutse har muna da nazirul waqf gashi yana zaune tare da mu duk abin da ya shafi waqafi a wannan masarauta shike kula da shi waqafi shine mutum ya aje wani bangare na dukiyarsa ko kasa ko makamancin wani ko wani abun amfani domin amfanin al'umma ko domin amfanin wani yanki na mutane misali ka gina gida ko ka dau hayar gida sai ka ce na ba da wannan gida waqafi to daga ran da kace ka ba da shi waqafi shikenan ya fita daga mulkin ka ba gado ba wani danka da zai zo ya ce mana bayan ka mutu cewa naka ne babu indai sunan sa waqafi to an ajiye shi ne domin amfani kuma a cikin wanda suke amfani da shi din ba wanda shi ma wata ran zai zo ya ce nasa ne waqafi na al'umma ne don haka in kace misali ka ba da wannan gida waqafi ga daliban da suke zuwa karatun tajridul tauhidul mufid. Misali ne ba yawa. Sai a ce duk wanda misali yayi aure amma ba shi da gidan da zai zauna gidan haya, sai a ce to aje a bashi daki inda yana cikin daliban wannan makaranta, to zai je ya zauna har ran da yayi nasa, ko kuma ran da ko in yayi wani laifi a cire shi sai a sa wani. Misali, amma ba wanda za a sa a ciki sai wanda ya sifantu da wannan sifa din. Ma'ana dai shine abin da dunkule shi ake ce mawqafi, da sauran bayanai da suke da alaka da shi wannan suna da yawa, ana kiran sa waqafi, ana kiran sa hubusi, kamar da ke al-sihir littafin fiqh sukan kira shi da wannan da wannan. To shi wannan bawan Allah malam Makarizi ya taba zama shine nadhirul waqafin, shi ma wani waqafi da ake ce mawqafin qalansi, shine ya zama mai kula da shi a Damascus. Haka nan kuma a wal Baymaristan suna ne na mustashfa, asibiti da yaran Farisa, shi ake nufi da wannan. Yawa lokacin da ya kula da wani asibiti da ana ce masa Baymaristan Nuri, shi ma a lokacin nan a da yayi wannan aikin a Damascus, to a lokacin ne ya karanta littafin Ibn al-Qayyim har ya samu fa'idantuwa da su, har ya dauko maganganun ya rubuta a littafin sa. Kaga yanzu mun fara kusantowa zuwa ga tarihin yaushe aka rubuta littafin. Sai ce fi daril hadith al-ashrafiyya, wani gida ko in ce markaz da ake kira darul hadith al-ashrafiyya wa ghayriha, yace wa kana waqtu dukhulihi Damascus, shekarar da ya shiga Damascus wa mughadaratiha, da kuma barin Damascus, yace ma baina sanatai 10 wa 800 wa 15 wa 800, shigarsa Damascus da fitarsa Damascus a shekara tsakanin shekara ta 1810 ne zuwa 1815. Kuga aikin malamai, har an gano tarihin sa da shekara gari kaza da ya shiga, kwana nawa ya shekara nawa, duk an rubuta. Wannan shine amfanin rubuta tarihi. Zan tsaya nan don muna tambihi cewa daliban ilimi mu daure mu rika rubutu. Rubutu shi ke sa abubuwan tarihi su zauna. Yanzu wane ne misali wanda yake dan asalin garin Dutse, misali ko dan asalin garin Hadeja, dan asalin garin Gumel, dan asalin garin Kazaure, ko dan asalin garin Ringim, ya zauna ya rubuta tarihin da ya rike daga iyaye da kakanni, ko ya karanta a wasu littafan, ba zancen ko za a bashi digiri a jami'a ba a kai. Duk abin da ka sani na tarihin wani gida, ka zauna kawai ka rubuta shi, an taba kaza, ko tarihin malaman da suka shigo Dutse suka yi shekaru kaza, ko malaman da suka zauna a Hadeja ko Gumel ko Kazaure ko Ringin, duka dai waɗannan ka zauna kai rubutu akan waɗannan abubuwa, yana da muhimmanci. Rashin rubuta tarihin nan ke sa abubuwa da yawa mu yi hasarar su. Yanzu dattijan da muke da su a garuruwa da yawa suna ta tafiya suna karewa, wanda zai iya baka tarihin kofofin gari kaza sai ka neme su ka rasa. Tarihin baradan zamanin yaƙoƙi da waye aka taɓa yi, da waye aka taɓa yi, sai ka nema ka rasa. Malamai, gidajen malamai da makarantun allo da makarantun karatun zaure, wa zai lissafa a garinsu guda nawa ne? Dai wanda samari ba ruwansu da wannan harka, ko ba ka muke ba? Kuma wannan shine rike tarihi ne. Turawa ba sa irin wani abin da muke. Yanzu idan ka je Ingila da wani ke ban labari, kujera ta House of Commons, za a ce maka kujeran nan shekarar ta 600. In ku kullun ana nuno su lokacin da suke tattaunawa a House of Commons nan, ana ta ihu ana hehe din nan, za ka ga cewa wannan gurin sun takura, sun matsu, amma sun kisa canza, saboda ba sa son su ɓata tarihi. Shekara da shekaru haka faɗin wurin yake, suna ga idan suka buɗe dashi kamar tarihin su zai canza, don haka sai a bar shi. Ko ya gagara sai a je wani wurin daban ayi wani abu daban, amma wannan din ba za a taɓa shi ba, saboda amfanin irin waɗannan abubuwan su irin yadda suke kallon a kula da tarihi kenan a rika girmama shi. Wannan kuma abubuwan suna da amfanin su musamman wajen sanin menene gudana, musamman kun ga ababin ilimin addini bai kamata a ce babu irin wannan tarihin ba. Yanzu malamai da suka zauna a garuruwa da yawa ba mu san su ba. Wani ma ya zo ba wanda ya karatu a gunsa, ya tashi ya tafi, ba ruwan kowa da shi, ba a san daga inda ya zo ba, ba a bincike shi ba, ga halaye irin na alaran momi ba sa faɗar garin su. Duk wannan ko ba ga muke ba, za ka ga cewa ka tambayi mutum ina ne garin su, zai ce daga nan gabas nake. kayi da shi ya gaya maka daga ina ke ba zai gaya ma ba wani kuma ba daidai ba ne mutum ya faɗi cewa daga wuri kaza yake gashi abubuwa ne ya karatu yana da amfani wajen rubuta tarihinsa don haka dai ina ɗan kwaɗaitar da mu mu riƙa rubuce-rubuce musamman akan abin da ya shafi ilmomi na wannan tarihi ɗin da kuma labaran malamai da suka rayu za ka samu wasu yanzu suna rubuce-rubuce a ce tarihin malami wane ko yana da rai kamata dai a ce bayan ya rasu a rubuta tarihinsa saboda shi mai rai kamar da Abdullahi bin Mas'ud ke cewa ku yi koyi da waɗanda suka mutu domin wanda ke da rai ba a amince masa fadawa fitina amma mutum ya riga ya mutu to an san ya mutu akan hanya ta alheri to wannan yana da muhimmanci riga koyi da shi a wasu abubuwan da shi kansa ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki Allah ya sa mu dace sai ce wa alaihi fa yakunu qad allafahu ba'da sanati 15 zai zama kenan wannan littafin ya rubuta shi bayan shekara ta 815 ba'da ma a'rada anil wadha'ifi a lokacin da ya kauda kansa daga ayyuka ya ki karbar ya watsar da wancan aikin da ya taba yi na nadhirul waqti da sauransu wa atakafa lil kitabati wat ta'lifi lokacin da ya yi itikafi ya aje komai ya koma rubuce-rubuce da kuma wato wallafa littafai wannan abun kuma yana daga cikin abin da ke da amfani shi ma a rayuwar mutane wani malami yana cewa duk lokacin da mutum ya fara girma to ya fara rubutu a lokacin domin ya yi karatu ya tara yanzu sai ya fara rubuta waɗanda za su zo bayansa shi yasa ka kamar shi wannan mai ƙirizi bayan ya yi ayyukan ya riƙe wuri kaza to da girma ya zo sai ya rabu da mutane ya aje ayyukan ya ritaya ta kansa ya kuma koma ya zauna shi kadai yana rubuce-rubuce shine har muka samu waɗannan inda mutum haka ya ta rayuwarsa bai rubuta komai ba kuma har ya faɗi ya mutu shikenan kun ga abubuwan duk da ya yi a rayuwarsa ba a same su ba za ka yana da kyau a riƙa documentin abubuwa ana aje su za su zo su yi mana amfani wani lokaci ko kuma su yi wa masu rai amfani a lokacin da ko da babu mu thumma innahu sahaha alkitaba qabla wafatihi bi arba'i sinin sannan mun ga cewa ya gyara littafin nasa ma'ana ya bi littafin ya ƙara rerewa ya yi tankaɗe da reraya ya gyaggyara wasu abubuwa a ciki a kafin rasuwarsa da shekara hudu to kun ga wannan shi ma a ina aka samu shi a cikin littafin ko a wasu rare sai ya zauna ya rereye littafin kamar da ya faɗa ce kama ja'a fi akhiri nuskati ba kamar da ya ambata a cikin ƙarshen manuscript mai lamba ba in ka je ka samu za ka ga cewa na zauna na gyara wannan littafi shekara ta kaza to shekara ta kaza ɗin nan bayan ya mutu sai a ga cewa ashe kafin rasuwarsa ne da shekara hudu yawwa ba wai shi zai ce kafin mutuwa ta da kaza ba yawwa kar a yi wani abu da yake cikin littafin at-taura daga cikin abin da malamai at-taura ne ina nufin at-taura wannan ta hannun ba mai kyan ba bible nake so in ce na hannun yahuda da kirista a yanzu akwai magana a cikinsa a Leviticus ne da annabi Musa wai da kansa an ce shi ya rubuta wannan littafin da kansa amma a ciki ya zo wurin da ya mutu har ya faɗa a wannan wuri ne mata Musa kuma in ka je yanzu za ka ga gabarinsa aka tambaye su wannan maganar waye rubuta ta suka ce annabi Musa haka a tarihin annabi kitab Joshua littafin da annabi Yusha wai shi ma ya rubuta a ciki a nan ne Yusha ya mutu kuma an tambaye su waye rubuta wannan suka ce wai Yusha ne da kansa ya rubuta to duk irin waɗannan suna cikin abubuwan da malamai suke nuna cewa an yi cushe a cikin littafi wani ya sa ra'ayinsa ba wanda aka ce shi ne ya rubuta ba to mu je mawariduhu wannan littafin ina ne asalinsa me yake nufi da mawarid na ce mawarid wuraren da ka karanto ka fa'idanta ko ka kwafo ka ɗauko ilimin da ka samu ka rubuta a wannan littafin daga ina ka samu shi shine ma'anar mawarid yawwa dan asalin mawrid daga mawrid ne shine mufradinsa jami'insa shine mawarid mawrid kuma shine wurin sha inda ake gangarawa falan ma warada ma a madiyana warada ma a madiyana gangara wurin ruwan garin madiyan inda jama'a suke zuwa su sha shine haye samu ƴan mata biyu suna son su dai buruwa ko annabi Musa ya taya su to urudi dai ma'anarsa shine gangarawa magangara a sharuwa kago ka ashe wajen sha shine masharab dinka inda ka samu abinda ka samu har ka rubuta wannan shi kuma abin da suke nufi kenan a rubutun ababin ilimi dai sai i'tamada al-mu'allif rahimahullah fi hadha al-kitabi ala kitabaini ya dogara wannan wadai lafazi ne na girmamawa da ake wa malamai idan malami ya rubuta littafi sai kaga zuwaye ko ko agun wani to saboda girmama shi karka ce a wannan magana duk ba ta sa bace ta wane ne shi yaje kofo sukan saka ya sai su ce ita mada ya dogara ne akan littafin wani shine abin da suke faɗa saboda wannan ya bashi kariya da girmamawa kar a zo a ce domin a da ba suka damuwa da waɗannan abubuwan ba babban abin da ake so shine fa'idar da zaka ba wa mutane kawai ka dauko ka ga wa mutane fa'ida ba tare da damuwa da kai din daga ina ka dauko ba to amma daga baya lokacin da bincike yayi fadi kuma akan samu wani ba shi ya rubuta littafi ba sai ya zo ya ce muku shi ya rubuta sai aka fara sa irin wannan ka'idojin hatta malaman musulunci an dade malam Ibn Hajar in kana karanta binnan al-Hadiyus Sari muqaddimar da yayi na sharhin sahih Bukhari yayi magana akan waɗannan ka'idoji masu muhimmanci na yadda dalibin ilimi ya zama cewa duk abin da ya dauko daga wani kalmar da ba ta sa bai faɗi cewa ba ta sa bace a wuri kaza ya dauko saboda daliban ilimi ko da za su zo neman karuwa sun san inda za su je su karo domin in ka faɗa wa mutane inda ka dauko abu taimaka musu kai maka taimakawa kanka idan suka je can din la'alla za a samu wani zakakurin da zai gano fiye da abin da kai ka gano ba daukowa kawai zai ba zai dauko kuma ya ce ai akwai wani abu ma wani har ya manta kuma tunda abinda babban abin da ke ciki shine fa'idar al'umma ba wai kawai ka zo ka ce ni ne na faɗi kalmomi kaza ba mutum ya daina dangana wa kansa abinda ba shine ya faɗa ba to wannan bawan Allah ya yi itimadi akan littafai guda biyu na Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya wato malam Ibn Qayyim mafi yawan abin da ya ciro daga wannan littafin da zamu ji na maganganun Ibn Qayyim ne littafan guda biyu ko sune al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi wannan littafi babban ne daga cikin littafai a masu muhimmanci wajen gyara zuciyar bawa musamman wajen alakar bawa da zanubai yadda bawa zai watsi da zanubi da tasirin zanubi a zuciya da magana akan kaba'irin zanubai da kuma tsantsance tauhidi a zuciya yace wa qad i'tamada 'alayhi fi an-nisf al-awwal min al-kitab a rabin farko na wannan littafin in ka duba za ka ga cewa mafi yawan abin da ya dauko daga wannan littafin ya dauko shi wa huwa ma baina safhatai shine tun daga shafi na 58 zuwa 82 idan ka duba wannan littafin da ke hannunmu daga 58 zuwa 82 in ka koma ka dauko littafin al-Jawab al-Kafi za ka ga haka yake nan yake nan haka yake mun fahimci abin sai ce wa qad i'tamada 'alayhi yawa bayan nan yace na biyu madarijus salikin littafin madarijus salikin shi kuma littafi ne da malam Ibn Qayyim ya rubuta dan sharhi akan wani littafin sunansa manazilus sa'irin madarijus salikin sharh manazilus sa'irin fi tahqiqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asalin littafin na Abu Isma'il al-Harawi ne shi wancan manazilus sa'irin shine ya rubuta sai Ibn Qayyim shi kuma ya zo masa sharhi akan matakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi kuma anan kawai ya rubuto sai ya sa masa suna manazilus sa'irin shi yasa zaka ga in kana son ka samu kyakkyawan fassarar Fatiha ka shiga wannan littafin zaka fa'idanta da hikimomi da yawa dimbin wato fa'idoji da zaka samu a cikin wannan musamman wanda yake tafsiri zai fa'idanta akan wannan to shine malam Ibn Qayyim shi kuma sai ya zo ya masa sharhi sai ya sa mai littafin sa suna a madarijus salikin yana nan a yanzu akwai shi an buga bugu da yawa a mujalladi biyu ne manya to wannan littafin shi ma yace wa qad i'tamada 'alayhi fi an-nisf ath-thani min al-kitab shi kuma in ka zo wannan littafin rabin sa na ƙarshe ma'ana daga tsakiya zuwa can ƙarshen littafin shi kuma daga wannan littafin na Ibn Qayyim aka samu shi mufin jonan wa huwa ma baina safhatayn 83 ila 18 wa 100 min hadhihi at-tab'a na wannan tab'a dake hannunmu wato wannan bugun dake hannunmu sai ce wa qad takhallala naqluhu anhuma ba'd at-ta'liqati amma ba duka ne kawai ya dauko abin ya zuba ba a tsakanin wannan maganganun yana sa nasa a ciki yace wuri kaza sai ya kara magana ya karin bayani ya karin sharhi shi ma nasa kaga wannan ya nuna ba magana ce ta kawai ya sato magana ba kamar da ake fada a zamanance a'a fa'idar yake so tunda har yene muka karin bayani kuma yana nuna cewa ya karanta ya fahimta kafin ya kofo ai wasu zaka ga yanzu suna kofo abubuwa ne babu ma fahimtar ka je jami'o'i yanzu ka gani yadda ake ta wato abubuwa Allah da ya kyauta ana ta neman takarda da saurin ai sauri a gama rubutu a kwamu tso wannan a kafo na wannan da zaka ce mutun ya karanta wani sai kasa bayani sai ka kama shi tabbas cewa ba shi ya karanta wannan abun ya fahimta ba kofo waye abu ne annan ana nan ana yin sa da yawa kuma amma dai dalibin ilimi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tarbiyya mai kyau zaka cewa ba zai haka ba ko kuma idan yayi karatun yadda ya kamata za ga ma baya bukata to shine sai yake cewa wala Allah na magana ce oho to sai ce wala Allah udruhu ayyo na tsallake wani abu ko wal idafati da dan kare kare ma a shay'in min at-tasarrufi da kuma canja yanayin maganar yakan canza ba duk yadda ibnu qayyim in ya kawo magana shi ma kan kawo ta ba in lokacin wawun din farko a cire ko ya kara wani abu ko wani abun ya maida shi fakara guda biyu maimakon fakara ɗaya da makamancin wannan dai ba yadda yake can haka zaka same shi a nan ba to irin wannan dalilin sa yana da kyau daliban ilimi su ji me yasa malamai suka yi irin wannan abu su kofo zancen wani su kawo kuma ba su faɗa ba bai faɗi cewa wannan magana ta ibnu qayyim ba ce agun malamai a zamanin yanzu a abin da suke cewa plagiarism ko laifi ne a yanzu mutum ya rubuta abu ya kofo na wani ya kofa za ka ganshi ana yawan yi yanzu a jaridu da kuma irin rubuce-rubucen malamai a jami'a na neman promotion wani zai rubuta wani ya gabatar da ita a wata jami'a can sai ga wani shi ma zai zo gabatar aka bincike aka gano sai a kore shi da wannan ko kuma alal aqalla wannan din a kwace ta ba za a bashi abin da yake so ba to wannan abun meye dalilin da yasa malamai a baya da suka yi shi sai ce musamman shi wannan malamin me udurin sa yayi wannan abu sai ce wala alla udrahu la alla udurin sa fi adami tasrihihi bismil kitabaini al manqul anhuma dalilin da yasa bai ambaci sunan littafan guda biyu da ya ciro wannan maganganu nasa na wannan littafi daga cikin su ba ma muniya bihi dalika al-asr abinda Allah ya horewa wannan lokaci shine muniya abinda aka horewa aka jarrabi wannan lokaci min shiddatit ta'assubi ala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah wa talamidihi na tsananin da aka samu akan malam ibn taymiyyah da dalibansa duk wanda ya rubuta littafi aka ga ya ambaci sunan ibn taymiyyah ko dalibansa inda ya shiga hannun abokan gaba musamman kuma a lokacin masu mulki ba tare suke da Ibn Taymiyyah ba a lokacin kuma malaman su ba sa son Ibn Taymiyyah da abin da ke karantarwa za su iya sawa a daure mutum in an ga yana da alaka da Ibn Taymiyyah mun samu mun fahimci wannan to yana daga cikin dalilan da yasa da ya rubuta littafin sai kaucewa ambaton sunan malamin da ya kufo daga gare shi ko sunan littafin da ya fa'idanta da su don gudun kada a ki karba don gudun kuma shi ma a yi masa irin abin da aka yi musu mun fahimci wannan irin abu insha Allah kuma wannan ana samun sa da yawa yanzu al-Imam at-Tahawi ba ai kun san yana da littafi al-Aqidatu at-Tahawiyyah ko da yawan ku kun san ta daga cikin sharu an mata sharhi da yawa amma mafi girman sharhi mafi kyau shine sharhin Ibn Abi al-Izz al-Hanafi wanda daga cikin malaman Hanafi mazhabar Hanafiya sai ya masa sharhin kuma sai ya kwaso maganganun shi ma Ibn Taymiyyah da na Ibn Qayyim duk ya cika su sharhi mai kyau kana karantawa zaka ji akwai fa'idoji a ciki me yasa yayi haka malamai suka ce shi ma dan neman fa'idar ƴan mazhabar sa na Hanafiya su karba domin mazhabar Hanafiya da yawan su akwai masu harkar tasawufi da suke kyamar Ibn Taymiyyah ana cewa wannan maganar komai kyanta ana cewa Ibn Taymiyyah ne ya faɗa shi kada larabar shi sai ai watsi da ta ba za a fa'idanta ba to dan haka dan shi kuma mutum ya rubuta littafi babban abin da yake so shine mutane su fa'idanta dan haka in da dama ya cire sunan Ibn Taymiyyah ai ba matsala ba so muke a gane wannan magana gaskiya a yada ta to wannan yana daga cikin uzurin malamai da suka kofi irin wannan ya tuna min wata kissa mun san littafin kitabut tauhid na malam Muhammad bin Abdul Wahhab wani malami wata rana ya je haji ya samu kofinsa sai ya tafi India to a India cikin tsakiyar masu jama'ar ba haka dai mutanen India wanda masu bin al'adu da kuma harkar tasawufi sunan Muhammad bin Abdul Wahhab kamar da yake agun waɗanda ba sa da fahimta irin tasa kun san tsanani ne da shi to sai wannan bawan Allah sai ya dauki bangon nan da sunan da inda aka rubuta sunan duk sai yayi yage sai fara kawai daga babu fadlil tauhid ko wama yukaffiru min adh-dhunub shine babun farko a cikin ko karshen ma sai ya ci sai duk abin da zai nuna sunan malam muhammad bin abdul hab yazo da shi wata ran shagon wani babban malami yana zaune sai ya dauko hira akan ibnu abdul wahhab da sanansu duk bawon allah nan ya haushi da zagi da cin mutunci da me ai ba mutumin kirki bane kaza da kaza da kaza ya shiru ya kyale shi suka ci gaba da hira sai ya dauki littafin nan shi ni ko kaga na samu wani littafi ban sani ba ko dan baka aran sa ka karanta zan dawo daga ba sai mu tattauna sai duba ya karba ya ga falalar tauhidi ba musulmin da zai ce baya san falalar tauhidi sai ji dadi yace to in ka dawo ma tattauna bayan sati sai dawo yana dawowa shagon malamin na ko wurin malamin kafin yayi masa magana shi malamin ya fara kai wannan littafi naka da fa'ida yake ina ka samu shi ai ku ga abin da ke ciki gashi wannan bawan Allah da ilimi yake ya fahimci Qur'ani ya fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama kwata-kwata sai ce to ka san wannan littafi nawa ne sai ce a'a sai ce ainihin Muhammad bin Abdul Wahhab sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wallahi zalamnahu yace wallahi mun zalunce shi kaga wannan mai san gaskiya ke duk mutumin kuma dama da yake gaskiyar yake nema ko da kan abin da yake kai marar kyau in yana yi don Allah to duk ran da gaskiya ta zo masa za ka ga cewa zai karɓa amma wanda yake ko saboda shugabancinsa kada ya tafi ko saboda wani abin duniya da yake fa'idanta to wannan zai wahala kaga ya karɓi wani abu da ake faɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana to mu je sai yake cewa ina ne yawa wa muayyidihi ko da shi da wato ibnu taymiya da dalibansa da masu karfafa sa ma'a musanadati as-sultan li ulaika al-khusum tare da cewa shugaban wancan zamani wato sarakunan da suke mulki a wancan zamani suna wato karfafa wa su waɗanda ba sa son ibnu taymiya don haka kaga tunda haka ne ya kamata ya zama mai rubuta littafin ya kauce wa ambaton sunansu duk da fa'idar da take ciki dan kada a ki karban littafin dan kada kuma wato a rasa fa'idar da take ciki to kuga wannan uzuri ne aiko da ya hana har mutum ya ambaci sunan wato malamin ko littafin a ciki yace da amma zalika aidan ma kana baina al-mukrizi was-sultan min adam al-wafaq kuma sannan dai akwai wani abu tsakanin sarkin a lokacin da shi malam mukrizi na rashin shiri tsakaninsa da sarakunan lokacin la'alla an neme shi da wani aiki ya ki ya koma ya buye yana ta rubuce-rubuce wasu malamai sun ambace waɗannan ya ce faƙasa da an yin tafa abil kitab ya zama cewa shi nufinsa dai a fa'idanta da littafin duna wuku'i mafasida la hajata ilaiha don kar a sami wato ba tare da an sami aukuwar wasu barnace-barnace wanda ba a buƙatarsu ba wa la'alla fi muqaddimatil kitab la'alla a cikin muqaddimar littafin ma yunbi'u bidhalika ko akwai abin da zai mana nuni zai ba mu labarin wannan ina kala yayin da yake cewa hadha kitabun jammul fawaidi wannan littafi ne mai tarin fa'idoji badi'ul fara'idi abubuwan bakin abubuwa ɗaiɗaiɗai ku shine fara'id su ma wato an kwalkwale su ma'ana masu kawatarwa ne masu kyau shine badi' yuntafa'u bihi man arada Allah wa daral akhirah wanda dukke nufin Allah yake son Allah da ranar karshe to zai fa'idanta da wannan littafi kaga wannan ya nuna cewa fa'idar da yake so a samu a wannan littafi tana da yawa to akwai dai abubuwa kuma da ya ambata mu tsallake mu je sana'ul ulama'i alal kitab yaban da malamai suke wa wannan littafi malamai sun yi magana akan wannan littafi kuma sun yaba masa sosai daga ciki akwai malam Siddiq Hassan Al-Qinnuji wannan wani sarki ne daga cikin sarakunan India daular musulmi ta India da daddiya da aka samu an sami wani bawan Allah wanda ya fahimci sunna ya kuma yi mata aiki a karshe-karshen nan bayan zamanin Muhammad bin Abdul Wahhab ya karanci littafan irin su Shaukani da Malam Sana'ani ya fa'idanta har ya rubuta littafai sharhi akan littafansu shine Malam Siddiq Hassan Khan Al-Qinnuji sunansa kenan to shi ma ya karanta wannan littafi ya kuma yi magana akan sa yake cewa hadha akhiru kalam al-Mukrizi wannan shine maganar Mukrizi ta karshe rahimahullahu fi kitabihi al-littafin sa tajridi tauhid al-mufid yace walillahi darru kai alherin wannan bawan Allah da yawa daga Allah yake shine ma'ana darruhu darru ana nufin alkhair lillahi darruhu ma'ana alherin sa daga Allah yake ma'ana Allah ya yawaita alherin sa wa ala Allahi ajru Allah ya bashi lada falamma yace fama ablagha hadha albayan kai wannan bayani ya kai mutuka wajen balaga ma'ana wannan yana yaba littafin ne da yaba abin da ke cikin littafin yace wa ma ashaddahu hidayatan ila siratil ila siratir rahman me ya kai wannan littafi ma'ana wannan littafi ya kai matuka da tsanani wajen shiryarwa zuwa ga hanyar mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala wa sabilul imani da kuma hanyar imani wa tariqil jinani da kuma hanyar aljanna wa ma ajma'ahu li bayani shirki kai wannan littafi da yawan tara bayani yake akan shirka ma'ana ya tara nau'o'i da bayanin shirka wa anwa'ihi da nau'o'inta wa aqsamihi da kashakashanta wa haqa'iqihi da haqiqanin wato shirka wa tara'iqihi da kuma hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga shirka yace wala allaka la tajidu mithlahu fi hadha albab kaga wani abu ban yabo ne yace bana tsammanin zaka sami wato wata kila ba zaka sami irin wannan littafin ba a wannan babi din wama aulahu kai akwai littafin da ya cancanta ma'ana wannan littafi ya cancanta bi an yuktaba bi midadi ma'il uyuni albakiya a tsakanin wannan akwai jumla mutarida yace ma ikhtisarihi tare da takaituwar littafin wa jami'iyatihi amma kuma da gamewarsa takaitacce ne amma ya gama babobi da yawa amma wannan littafi ma aulahu me ya kai shi matuƙa da girman bi an yuktaba a ce an rubuta shi ma'ana babu littafin da ya kai girma da darajar a rubuta shi bi midadi da tawadar da aka yi da ma'il uyunil bakiya da ruwan idanun mutane masu kuka ala gurbatin islami akan yadda musulunci ya juya zama bako aka koma ana shirka ma'ana mutanen da suke da kishin at-tauhidi saboda irin yadda musulunci ya juye ya zama bako to ya kamata a ce hawayen da suke zubarwa da wannan hawayen ya cancanta a rubuta wannan littafin shine abin da yake nufi na'am saboda girman abin da yake ciki yawa yace wasafa'ihi suduri almu'minin yawa gurbatul islami wa ahli wa ala safa'ihi suduri almu'minin a rubuta shi akan shafukan kirazan mu'minai mu'minan kuma waɗanda suka imani billahi wal yawmil akhir ma'ana kaga dai wannan ba yana nufin dama a dauko a rubuta bane ma'ana wannan adabi ne yawa a cusa shi cikin zukatan mu'minai masu imani da Allah da ranar ƙarshe ta hanyar wato yadda mutum zai ga yadda musulunci ya koma bako ya rika kuka ya zubda hawayensa saboda irin yadda mutane suka koma suna bautawa itatuwa da salihai da mutane da aljanu da makamantansa bayan kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wannan addini ya kuma bar mutane akai baydaa naqiya to ya kawo kuma maganar malam al-allama Abdul Tawwab al-Miltani shima wanda ya rasu 1366 yace wa huwa kitabun la nadhira lahu fi babi yace wannan littafi ba shi da wanda ya kama da shi a babinsa hadha fihi hadwa tariqati shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim taqiyuddin ibn taymiya ya bi hanyar wannan littafin ya bi hanya irin ta ibn taymiya wajen bayanin gaskiya wa amma bihi naf Allah kuma ya wato game amfanin sa sai yace na uku asna alaihi ash-shaykh muhammad munir ad-dimashqi wannan wani bawan Allah ne da aka samu da yayi kokarin tara littafin ibn taymiya ya yada su sosai a dimashqa yayi kokari sosai har yanzu yana akwai wani littafi mai suna ar-rasail al-muniriyya mujalladi 2 ya tattara irin waɗannan rasail da ba a same su a cikin kaman fatawa majmu'ul fatawa na ibn taymiya ba kuma suna da fa'ida ya hada su a wuri guda to akwai dai maganganu da yawa lokaci yayi dole mu tsaya anan ya faɗi sunan ga yaban da malam albani shi ma yi masa ya ambaci malam albani yana cewa ya karantar da wannan littafi a qabla ma yazidu ala 40 aman ala 47 aman lokacin da ya rubuta wannan maganar yana cewa shekara 47 da suka wuce na koyar da wannan littafi inji malam albani kuma ya ba wannan littafi sosai musa malam albani fa yayi shekaru da yawa yana hidima ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dade wannan da yayi da tsufa tun yana saurayi yana gyaran agogo daga tsintar wani littafi na Ghazali abin Ihya Ulumuddin da aikin da ina jin al-Iraqi ne a kansa wajen takrijin hadisai shine ya kwadaito akan ilimin hadisi har ya shiga cikin fannin har ya zama abin da ya zama sai da ya hidima ga wannan harkar shekara 50 yana karatu yana rubutu shekara 50 kaga dole kaga ilimi to haka nan ya kawo wani malamin malam al-Allama Hamad al-Jasir wani daga cikin marubuta tarihi a zamanin nan ya rubuta maganganu masu kyau shi ma na yabo haka nan malam Bakar Abu Zaid Bakar ibn Abdullah Abu Zaid sunansa shi ma ya rasu ɗaya daga cikin manyan malaman Saudiya shine har yake cewa shi wannan littafi shine awwalu kitabin mufradin fi tauhidil ibada shine littafi zaka iya cewa wannan littafin da yake hannunmu yanzu ma'ana wannan littafi mai suna tajridut tauhidil mufid shine littafin farko da aka rubuta a tauhidul uluhiyya mun gani a ware shi daban sauran littafan abinda ya shafi tauhidul uluhiyya rububiyya asma'i wa sifat zaga ana ambatar su a wasu littafai gabaɗayan su a hada su wuri guda amma a dauki daya a ware shi a yi masa rubutu wannan shine na farko a babin shi uluhiyya din wannan sai mu tsaya ne akwai wani littafin kuma malam naga shi ma ya dauko daga nan ya dauko malam mashhur Hassan Salman dai daga cikin daliban malam Albani yana nan da ransa shi ma yanzu a Jordan yana kuma ilmantar da dalibai sosai ya rubuta littafi wasu littafai guda biyu ina fata dalibin ilimi su same su za su fa'idanta ya sa wa ɗayan suna kutubun asna alaiha al-ulama ɗayan kuma ya sa masa suna kutubun hazzara anha al-ulama ko hazzara minha al-ulama littafai da malamai suka yabe su sai zauna ya rubuta haka kawai zai kawo maka sunan littafin da wanda ya rubuta da bayani takaitacce akan littafin wani bai fi shafi biyu shafi uku ba amma sai da ya mujalladi biyu kowanne wajen shafi 500 kaga wajen shafi 1000 kenan duk sunayen littafai ne waɗanda malamai suka yaba musu kaga ashin kana neman littafin da zai nuna maka kyawawan littafai to ka sai wannan littafin akwai kuma wasu littafan da hazzara min hal ulama wanda malamai suka tsoratar da dalibai kai ka kiyaye littafi kaza saboda abin da ke cikin sa ba shi da kyau to shi ma sai daddako su duk ya rubuta littafi shi ma ya kai irin wancan mujalladi biyu ne shi ma dan ya nuna maka littafi kaza na wane ne malam wane ya ce kaza akan sa ka kiyaye wannan littafi ma na wane ne duk wani littafi mara kyau to zaka same shi kuma a cikin wannan littafi din to Allah madauke kara mana ilimi Allah ya tabbatar da mu a kan hanyar daidai Allah subhanahu wataala muke tsoro a muke roko da'iman wa abadan Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa a wannan kasa waɗannan hali da yake hali da muke ciki a kasan nan da abubuwa suke kara lalacewa suke kara tadahuri muna fata ƴan uwa musulmi a koma zuwa ga Allah a ci gaba da addu'o'i a roki Allah subhanahu wataala ya fidda mu daga wannan yanayi abubuwan suna buƙatar a koma a sake komawa kowa ya muraji'ar kansa da alaƙarsa da Ubangiji mun sani wani zai ce ai ba laifin mu bane na'am ba komai ne laifin mu ba amma akwai namu a ciki don haka ko mun yi laifin ko ba mu ba mu koma zuwa ga Allah dan mu roke shi Allah ya sauƙaƙe mana wannan abu duk abin da ake kintsa shi don a cuce mu ko daga cikin mu ne ake yi ko daga wajen mu ne muna fata Allah madaukaki ya ruguza shi ya maida shi Allah subhanahu wataala ya bamu san junan mu da haɗin kai Allah taimaki shugabannin mu akan sanin dabarun da za su fidda al'umma daga wannan bala'i Allah subhanahu wataala kada ya bar su da tunani irin nasu Allah ya karfafe su da yin abin da ya dace ya ba su damar yin adalci ya tausaya musu yadda zai karbi addu'o'in su akan waɗannan abubuwa su zo ƙarshe wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk